Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Aliyar Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin Koriya ta Arewa da China sun tura wa juna sakonni inda suka yi alƙawarin ƙarfafa haɗin gwiwarsu a zagayowar ranar da ƙasashen biyu suka cimma yarjejeniyar ƙulla ƙawance, haɗin gwiwa da taimakawa juna, a cewar kafar yaɗa labaran KCNA ta Koriya ta Arewa a yau Lahadi. A wani sako zuwa ga shugaban China Xi Jinping, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce dangantakarsu na da mahimmanci a daidai lokacin da suke fuskantar dakaran adawa daga ƙetare, yayin da shi yayi alƙawarin kai ƙawancen haɗin gwiwarsu ga wani sabon mataki, a cewar kafar yaɗa labaran ta KCNA. China kadai ce babbar kasar ƙawancen Koriya ta Arewa tun lokacin da ƙasashen biyu suka rattaba hannu a wata yarjejeniya a shekarar 1961. Kuma takunkumin ƙasa da ƙasa da aka sanya wa shirin makamai masu linzami da na nuclear Pyongyang ya ƙara sa ƙasar ƙara dogara akan China a harkokin kasuwanci da kuma sauran taimako. Ƙarin bayanai sun bullo akan mutanen da ake zargi da kisan shugaban Haiti Jovenel Moise, cikin waɗanda aka kama har da wasu Amurkawa 'yan Haiti biyu. Ɗaya daga cikinsu ya yi aiki tare da tauraron fina-finan Amurka Sean Penn biyo bayan mummunar girgizar ƙasa da aka yi a Haiti a shekarar 2010. 'Yan sandan Haiti sun kuma kama ko kashe mambobin ƙungiyar tsofaffin sojojin Colombia sama da 12. Wasu daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a kisa an kama su a wani samame da aka kai a ofishin jakadancin Taiwan, inda aka yi imanin sun nemi mafaka. Shugaban 'yan sandan ƙasar Leon Charles ya ce har yanzu ba a san inda wasu su takwas da ake zargi da hannu a kisan suke ba, kuma ana ci gaba da neman su. Jami'an aikin ceto sun gano gawarwakin mutane 7 daga baraguzan ginin babban benen nan da ya ruguje a garin Southside da ke jihar Florida, abinda ya sa adadin waɗanda suka mutu ya zuwa ranar Asabar ya kai 86, a cewar shugabar ƙaramar hukumar mulkin Miami-Dade Daniela Levin Cava. A wani taron manema labarai a jiya Asabar, Levin Cava ta ce har yanzu ba a san inda mutane 43 suke ba, amma an iya gano mutane 62, a cewar jaridar Miami Herald. Da tsakar ranar Laraba aka kawo ƙarshen neman waɗanda suka tsira kusan makonni 2, bayan da wani ɓangaren benin mai hawa 12 da ake kira Champlain Towers South ya ruguje a ranar 24 ga watan Yuni. Mummunan lamarin da ya faru a garin Southside ya sa hukumomi sake nazari akan wasu gine-gine a garin Miami-Dade, kuma wani gini na 2 wato ginin kotun garin shi kuma an fidda mutane a cikinsa. Ginin farko wani dogon bene ne da ke arewa da gabar tekun Miami. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kwana-kwana na kokarin shawo kan gobarar dajin da ke ci a arewacin jihar California a cikin yanayin zafi, yayin da yankin da ke yammacin Amurka ke sake fuskantar yanayin tsananin zafi cikin kwanaki 2 da suka gabata, abinda ya sa aka yi ta yin gargaɗi sosai game da yanayin a yankunan ciki-ciki da na hamada. Ranar Juma'a an sanar da cewa yanayin zafi a wurin shakatawa na ƙasa da ake kira Death Valley National Park a jihar California ya kai maki 54 a ma'aunin Celsius. Idan aka tabbatar da hakan, to wannan yanayin shine zai zama mafi zafi da aka samu tun daga watan Yulin shekarar 1913, a lokacin da yankin hamadar ya kai maki 57 na zafi a ma'aunin Celsius, wanda ake tunanin shine gwajin mafi tsananin zafi na tabbas da aka samu a doron duniya. Yankunan tsaunukan arewacin jihar California sun sha fuskantar gobarar daji da ta lalata gidaje da yawa. Duk da cewa ba a samu rahoton wani gini ya lalace ba, gobarar ta sa an fidda umarnin jama'a su bar yankin ko na gargaɗi don mutane kusan 2,800, tare da rufe kimanin murabba'in kilomita 518 na dajin Plumas. A jiya Asabar aka ayyana jam'iyyar Prosperity da ke mulki a kasar Habasha a matsayin wacce ta lashe babban zaben kasar da aka yi a watan da ya gabata da gagarumin nasara. Abin da ya tabbatar wa Prime Minister Abiy Ahmed da wa'adin shekara biyar karo na biyu. Hukumar zaben Habasha ta faɗi cewa jam'iyyar mai mulki a kasar ta lashe kujeru 410 cikin 436 da aka yi takara a kansu a zaben majalisar tarayya. Akwai guraben kujeru da yawa da ba a cike ba bayan da kashi 1 cikin 5 na mazabu ba su yi zabe ba saboda dalilan tashin hankali ko tsare-tsaren zabe. Ana sa ran kafa sabuwar gwamnati a Habasha a watan Oktoba. Zaben wani zakaran gwajin dafi ne ga Abiy wanda ya hauka ragar mulki a shekarar 2018 bayan da tsohon Prime Minister kasar ya yi murabus a daidai lokacin da aka yi ta zanga-zanga a kasar. Abiy ya yi wasu gyare-gyare a fannin siyasa da suka taimaka mashi samun lambar yabon zaman lafiya ta Nobel Prize a shekarar da ta biyo baya. Amma masu sukar lamiri sun ce ya soya wasu canje-canjen a fannin yancin siyasa da yada labarai. Haka kuma Abiy ya janyo suka sosai daga kasashe game da yadda ya tunkari rikicin yankin Tigray da ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da sake shigowa wannan zaure na VOA. A yau ma za mu ci gaba ne da tattaunawa da mata akan irin matsaloli da suke fuskanta a wannan ƙasa tamu. Yau za mu tashi ne a inda Hajja Bilkisu Usman, tsohuwar ma'aikaciya a babban bankin Najeriya, a yanzu za ta yi jawabi. Hajiya, bismillah.
Bismillah, muna shida na rajin bismillah. Rahman Rahim. To zan dauka daga inda Hajiya mai rota ajiye shi ne zancen fadi. An zan yi shi ina son in hada shi da maganar auren kananan yara da kuma yara da ake sa talla da kuma yara da ake zubarwa akan titi. Me ya zubarwa akan titi? Muna amfani da wani ana cewa yara almajirai ko menene, zaki ga duddi a arewacin Najeriya kuma a wajen inda musulunci ya fi yawa nan ne wannan abun yake faruwa. Inda ake aurar da yara kanana nan ne a wajen arewacin Najeriya. Abinda zai kawo koda ana fade wanda ana yin shi a cikin sirri, wannan ma fade ne biko ka dauki yaro da bai isa ya san namiji ba ka je ka hada shi da babba ai masa aure ya fara ya samu cuta. Na daya an hana yarinyan nan ilimi, shi kansa wani bala'i ne ga kasa, saboda idan baki da yarinyar da ke da ilimi ya za a yi ta tayar da yara waɗanda su ne shugaban gobe da tarbiyya kwarai. Kuma tana cikin wani kalami na kunci, ya kuka ga wannan yarinyar za ta iya tayar da yaran da za su iya rika jama'a in tana cikin irin wannan halin. So ni abinda nake roko, abinda nake ba wai na yadda da Hajiya, abinda yasa na yadda da Hajiya na zancen ya kamata a ba mata mukamai. Akwai mukaman da mata kadai za su iya yi su taimaka ma jami'a. Idan ka taimaka ma mace, ka taimaka ma al'umma gaba daya. Because ni dan sanda na bar ilimin nan na je gida dan hadu na ga yara, akwai yaran da ba sa zuwa makaranta saboda mene a arewacin nan, saboda kawai bai wuce school PTA ake ce mishi ko
bai wuce 500 ba 1000 wasu ma zaki ga an ce yaro za a ce je makaranta a ce da Allah zauna nan tun da ban da shi most of them mata ne suke sa ya'yan nan nasu makaranta so ina roƙon gwamnonin arewa don Allah don annabi a dubi issue din a tsaya a yi dokar da za ta kawo abin da zai hana a dauko kananan yara ana tura su a cikin bariki ko kuma a zubar da su a titi ni ban yadda zancen wai neman ilimi zai sa a dauki yaro dan shekara 7 a dauke shi daga kasar Sokoto a kai shi kasar Borno ba a ga halin da ake ciki yansu wannan ko a sharadi na duniya ya zama child abuse so dan Allah dan annabi a duba wannan abun ba abin da ba mu iya magani ne ba za mu iya taimako NGO za su iya zuwa su yi ta duk taimakon da suke yi but as long as ba a tsaya an kai dokar da za ta hana wannan abun ba zai taba baruwa ba so da haɗe da auren sauri da kuma almajiranci da irinsu abin da duk zai kawo warkewar shi shine a ilmantar da diya mace yadda ya kamata a ilmantar da yarinya bance kada a ilmantar da duka yara is their right to be educated but there zamana right din mace ne ta zamana educated at least to one level a society because ita ce wadda a custodian ta tayar da diyan nan da za su zo su girma har su zama wani abu gaba nagode
To, jawaban Hajiya Bilkisu Usman kenan a wannan zaure da muke tattauna matsalolin mata a Najeriya. Yanzu zan miƙa na'urar magana ga Hajiya Mariya Ibrahim Baba. Hajiya Mariya Ibrahim Baba, gogaggiyar 'yar siyasa ce, ta ma taɓa tsayawa takarar mataimakiyar shugaban ƙasa a shekara 2007. Yanzu za mu ji bayananta. Hajiya Mariya gare ki.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salamu alaikum ƴan uwana. Wato a addinin musulunci ma abinda Allah ya fara saukowa duniya shine ilimi. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. So ilimi yana da ginshiki a cikin rayuwar dan Adam. Ko waye shi? Tun ba ƴa mace ba. Tunda ita ƴa mace kowanne dan namiji ma ƴa mace ce ta haihuwa shi. Kuma ita ce malam masa ta farko ita ce za ta koya masa shi uban yana ina zai fita nemo abinci tana gida tare da shi saboda haka wannan ilimin da muka yi sakaci akai shi da ya haifar mana da duk waɗannan matsalolin da aka yi bayani yanzu bishiya ce mai rassa ilimi shine bishiyar ginshikin to rassan nan sun fito saboda rashin ilimin yau mun wayi gari ya mace dibi dangantakar uwa da da mace ta yi ciki ko yaya ta yi cikin halal ko haram ta haihuwa dan amma wai ita ta kashe shi dan ya rasulullahi ku gaya mini ai wannan rashin ilimi ne ya kawo haka jahilci ne yayi mata kanta in ba haka ba san take da cikin ai tana yawo da shi ko yana ganin ta in abun kunya ne ai yana jikin ta to yanzu ta rabu da shi za ta iya barin shi a wurin wani ma ya rike mata to me na kashe shi rashin ilimi yana haddasa abubuwa da yawa wannan issue din da ake kawo yanzu zancan faɗe din nan ai yanzu abin ya kai la haula wala quwwata illa billah tunda yanzu faɗe ma yanzu ba bare ne yake yin faɗe kade ba sai uba ya haife ɗa sai ya mata faɗe wa kani kawu to dan ya rasulullahi ku ga mini ina muka sa gaba idan iyaye za su yi wa yar su fyaɗe wa kani kawu zai wa yar dan uwansa fyaɗe to ina daga wani bare wanda ma bai san darajar ta da mutuncin ta ba kuma yanda muke tafiye da rayuwar mu akasarin mu dai a arewa dai musulmi ne amma muna zaune da abokan zaman mu wanda suke da addinin kristanci su ma suna da tsari wanda yayi kusa da na musulunci wajen kusa da kula da ƴaƴa da sauransu to amma ki duba ki gani yanzu yara mace ta haifi da ko ƴa ta rabu da shi sakaka yanzu wayan nan ta hannu waye zai fito da wayar sa ta 20,000 ya aje ta a kofar gida yana kap kap da ita ko a cikin gida yana rike amma wai sai ka haifi da dan shekara 4-5 sai ka sake shi ya fita titi kororo ko ka aiki yaro dan shekara 4 ya je wani table ya maka cefa ne dan ya rasulullahi ina aka taba wannan haka ko ina a duniya banda mu nan tai mana kanta a arewa now kuma in muka dawo kan zancen siyasa kowanne mahaluki dan siyasa ne in kai mugu ne mai fashi ka je neman aure dole kai fara'a in ke kazama ce baki abonka za a zo zance zaki wanka ki kwalliya ki fito me wannan duba siyasa bane siyasa ce to amma
wajen aikata shi a zahiri ya bambanta ga mutum zuwa mutum. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole ne nazari da zancen ilimi da duk masu za su fito siyasa in ba ta da ilimin Muhammadiya da zai mata feti da kuma na boko da za a dama da ita, to gaskiya fi sabilillahi da mugun rawa goma kin tashi. Na biyun su, idan mace ta zo za ta fito cikin harkar siyasa daga ɗan shekara ko 20 ne ma ba laifi bane, to amma ɗan shekara 20 ta fito neman sanata a Abuja tana cikin kurucenta na bukatan mai gida na miji a gida tana haihuwan ƴaƴa, sai ta saki hanya kuma za a amfani da ita. Manyan manyan da suka yi nisa su mazan za su yi amfani ita su kwaye ta, ba ta da wayo. Saboda haka idan mace za ta shiga harkar siyasa ba a hana ba, ta fara daga council anguwanta yadda ta fito daga cikin gidanta gidan makwabta. Kowane council akwai jama'an da za ta fita ta fara assasa wannan bukatan nata, tana harka da jama'a, tana taimakon su, tana abubuwa, tana shiga tana fita a hankali, tana haifan ƴaƴanta suna tasowa. Da ƴaƴanta sun fara tasowa ta kai shekara 30 zuwa 40 ƴaƴanta sun shiga secondary, kinga sun danyi suna fita su bar gida wuni, ita kuma tana da lokaci, sai ta fara shiga kamar su local government. Idan muka samu na da 774 local government a Nigeria, billahi da zinarin tsaye da Allah kafara ba zai kama ni ba. Idan muka samu 50% na wannan adadin mata ne local government chairman, wallahi za a yi rawan gani, tunda mata su ba su da mugunta. Makogoransu karami ne, bukatunsu na yau da komai na gidansu, ƴaƴansu sabulun wanka man shafawa su ci su kwanta su yi bacci, ba sa tunanin su gina gida a Abuja, su gina a London, su gina a can, ba shine a gaban su ba, bukatunsu bai da yawa. Saboda haka yarinya mai kuruciya ta nemi local government chairman a environment inta, hankali a hankali by time ta fara maturing ta kai shekara 50 55, danta ma ya ile yana jami'a ya tafi ya zama mutum, to a lokacin za ta fita neman House of Rep Senate, don da su din ma mazan wallahi suka zo hada meeting, ba sa sa meeting karfe 8 na dare sai sa ta karfe 2 na dare, wace yarinya mace ai shekara 20 da mijinta za ta bai tafi meeting din karfe 2 na dare sai da tijuwa. Saboda haka mu mata kamata yayi mu tsara mu hada kan mu wuri daya, mu yi wa kanmu karatun tanitsu, mu koma kan teburin zade, waɗanda cikin mu wanda suke da experience suke da masaniya wajen waɗannan abubuwan su zo su fara tayar da na ƙasa, wanda kuma gaskiya muna da illa anan, ba ma taimakon na ƙasa ya taso. Duk abinda mutum ya sani sai ya rike shi kadai, ran da ya mutu shikenan, ba haka yayi asara. Duk abinda ka sani kai sharin yara masu tasowa kana mentoring din su, kana musu jagora, kana sa su akan hanya. Saboda haka ni a tunanina kuma bayan wannan ba macen da za ta shiga siyasa ba ta da kuɗi. Siyasa dole sai da kuɗi, ko da kaɗan ne. Ma'anar siyasan kuɗi, Hajiya Madina, in za ki tashi daga Nasarawa local government a Kano ki je Ungogo, ai ba za ki da kafa ba. Kina bukatan kuɗin mota, in baki da mota, in ma kina da mota kina bukatan kuɗin mai, waye zai baki? In kika je can wurin taron da za ki tara mata ki musu magana, ki musu aski, musu sa su akan hanya, ba za ku ji kishirwa ba? Sai ki sai ke da kika zo su kawo ruwan ku sha, ke da kika zo neman ki sa su akan hanya, ke kamata ki providing ruwan shan da za a sha. In so samu ne ma ki ba su abincin rana ko da garau garau ne. Saboda haka dole kina da economic empowerment a matsayin ki na mace, inda za ki shiga siyasa ki sa tsire. Kina da naki, ba a ce sai kina da miliyoyi ba, kina da income da ke shigowa, ba kuɗi da curere ba, kina da wani abu da kike running taro sisi na shigowa, bukatunki na fadowa, kina amfani. Wata mai neman harkar wani siyasa ta zo gurin ki neman mentoring, ta zo kun gama tattaunawa za ki sallame ta 1000 ne, duk kice ga kuɗin mota ki tafi, ana ta ji dadi. Saboda haka dole economic empowerment yana ciki bayan ilimi. Kuma Nigeria ko mun ki ko mun so, turanci shine halshe da ake amfani da shi a wajen tafiyar da komai da komai na gwamnati. Ba za ki fito neman wani makami bare in kin zo sama ki ce wai ke ba ki ajin turanci sai Hausa, kuma ki ce za a yi da ke ba, ba zai yiwu ba. Karanta constitution ma ki fahimci me yake nufi, ki tsaya ki wani abu akai, dole sai kin yi turanci. Saboda haka turanci din dole mu koye shi, dole ne fi sabillahi. To bari tsaya haka, saboda gaskiya akwai abubuwan fada da yawa.
Bari zo kan takwarata, Hajiya Madina, menene kike gani ne yake zama matsalar mata a nan Najeriya?
Assalamu alaikum. Ni a nawa ganin zan koma kan inda Hajiya Hawwa Bukar ta yi magana. A siyasance a Najeriya muna fuskantar matsaloli da yawa, dan da a ce irin yanda aka fada da vice president, deputy governors, inda da mata a irin wayannan kujerun, a senate inda da mata da yawa a wayannan kujerun, duk irin zancen fyaɗe wannan wancan za mu samu wanda za su goya mana baya. Yawancin kujerun nan maza ne a wajen. Ke maganan case din fiyade. Kin ce namiji zai judging. Kika san shi ma abin da yake yi? Shi yasa yawancin case din nan suka taso dan ni din nan da kuke gani I'm a living witness. Akwai wata ƴar yata da na rika a Kano. Haka aka yi mata kubura Allah ya ji kanta da rahama. That thing leads to her death. Amma daga baya mahaifiyar ta ce kada ni taking up the case cewa kada mu bata mana suna da sauransu. Kun gani? Amma yanda nake tafiyar da case din ma sai kun ga yanda su police hawan ke min. Kaman dariya kaman menene haka. Cewa ni ce ban rike ta da kyau ba menene da sauransu. Inda mace ce akan kujera babba na je na same ta za ta yi feeling din wannan pains mace ƴar uwarta ta zo. Za yi ma ƴarki abu ba za ki iya fita ki kuka ba. Namiji zaki tara a wajen kafin ya fuskanci namiji dan uwan shi da wannan laifin sai share abun zuwa karkashin carpet shikenan sai tai miki jeki dawo shikenan case din ya kare saboda haka dan Allah mu mata mu hada kanmu in ilimin ne mu yi yanda zamu samu mu ci gaba
assalamu alaikum yanzu sallamu da tattaunawa na farin ciki cewa an kira ni ɗaya daga cikin mutanen da za su zo su tattauna a yau. Na ɗaya suna na Hajiya Kalas Abdulsalami kuma ni mai abinci ce a Abuja tun 1990 har yau. Maganar siyasa kam musan yadda kake a Najeriya gaba ɗaya. Ko da yake a nan arewa abin ya ɗanyi baya-baya. A can kudu sun fi jin daɗinta. Kuma ni abin da zan ce yanzu mazajenmu ne dai kawai zan ce suna da son kai. Dan ba su da son kai ne ya kyautu shi gwamna. Shi namiji ne gwamna ya kyautu ya ce to shi mataimake shi ta zama mace saboda haka shi sa ne ce wai they are self-centered amma yanzu da yake mu ma mun riga mun hanji abubuwan da ke faruwa muka tashi tsaye yaki da su and then bring our elbows together and then crush our elbows za ku gafarce ni da Allah ne magana kaɗan haka nake an bar shi saboda haka kuma na ga cewa mazajen namu da yasa na ce suna da son kai su ba sa son a ga matansu sun fita waje don kada wani namiji ga yana sha'awa ko wani abu kuma ba abin da ake ciki kenan ba in su suna da tunani ne cikakken tunani ya kyautu su cewa a'a tunda ita wannan mata ta ce birin neman mata wani abu wani aiki muhimmanci da za ta ringa iya taimaka mini a cikin gida because ni yanzu yara ma suna cewa ba in dai baba amma baban how many baba ne kuke ganin yana a matsayin baba a gidan yawancin gidaje yanzu mata ne ke daukar nauyin gidaje most of the things in the house women so dan Allah dan annabi mu mata mu tashi tsaye mu taimaki juna kuma mu daina zargin junanmu sai Allah ku gafarce ni
da waɗannan bayanai na Kalas Abdulsalam zamu dasa aya a yau zamu dakata a yau sai makon gobe zamu dora idan Allah ya kai mu a madadin bakin nawa da abokan aiki na Aisha Mu'azu da Hawwa Umar sai kuma Benjamin Gowon da Salihu Awalu da suka dauki shirin a faifai da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda da na shirya kuma na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binni
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Binni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
shirinmu na Rayuwar Binni yau muna tare da wani malami ne ko zaka gabatar da kanka
sunan Abdullahi Kilu Jigun
wace sana'a kake ne a binnin tarayya Abuja
na farko ni dan siyasa ne na duki siyasa sana'ata na bi kuma duk abin da nake a kasar nan dole kasar nan siyasa ta bani to kaga siyasa ita ce sana'ata saboda siyasa misali yau kaga ta ban bara aiki duk wani gwamnati dake kasa nan siyasa ta ba shi aiki yau in kana gwamna in ka sauka mulki za ta ci daga har bayan rayuwarka za a gina maka gidan da kake so duk inda kake a Najeriya haka shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa mun tashi a siyasa da aikin gwamnati na bari na tsummulcin harkar siyasa
kai di siyasa ita ce sana'arka da kake yi a nan Abuja
sai ba Abuja kasa ka baki ta ni dan Kaduna ne kuma dole ne siyasa ga san waye jigunu a harkar siyasa kuma ta bani siyasa kuma yanzu na dinka shugaban na kasa sunan sai na kasa baki na PDP
da ku ganin cewa ka ce kai mutumin jihar Kaduna ne kaman kai mutumin cikin garin Kaduna ne ko kuma wani bangare na wata karamar hukuma kake
ni dan cikin garin Kaduna Kaduna local government ana yi nake
wato wasu za su ga cewa kaman menene yasa baka tsaya kaman a Kaduna ba kai siyasar ka taho nan Abuja
ai siyasa duk ɗaya ne da Kaduna su daga ni dama in ka tashi siyasa za ka fara daga mazabar ka ne ka zo local government sannan ka zo state sannan ka zo kasa baki da to da fara daga nan har na taso na zo Abuja
to in ka ce cewa siyasa ta daga ka daga can ka ta taho zuwa nan kaman wannan siyasa da kake yi a kowane wata akwai wani albashi da kake samu ko kuma a rana kake samu wani abu
ba albashin ka da yi ne da mai ta in ka da office ka ban da kake da ake aka zabe ka to da ka zaba ka albashin ka ina ka dauka sai shi ne ya za a ci a zabe a zabe wanda yake fito takara mutumin kirki ne ko kuma mutumin kirki mu'amala shi ne ma'anar siyasa to kaga mu'alimin da muke da mutane har mu kai uraka
to malam jigunu a shin kai karatun boko kuwa
ina na karatun boko ina da diploma in public administration na tsarin mulki a gudanarwa
to menene ya saka baka shiga kaman harkar aikin gwamnati ba haka na office ka shiga harkar siyasa
dan boko yanzu me suke yanzu sai ka gama masters din kai professor ne suke shiga harkar siyasa yanzu gwamnati ne muke da supervisor to me yasa ba tsaya su rike aliyya aji ba akwai malamai akwai professor akan fani daban-daban me yasa ba tsaya kan su fuskar fitin harkar siyasa
to ganin cewa gashi nan kai in ka duba za ka kalla cewa kana da dan matsala a kafa haka kaman yaya kake fama da wannan zirga-zirga a cikin wannan birni na Abuja
sadaba Bahaushe ce na kasa ba kasa ba idan kace ka zauna kullun a gida dan kanin kasa ba za ka fito a damar harkar siyasa ba to akwai sauran ka to muna so mu fito ba na kasa su muna cikin kace ainihin duka jami'an sun ba mu na kasa su dama tsaya takara yanzu misali muna da dan majalisa a jihar Zamfara Gurguru ma dan majalisa a Adamawa mai hanu dai ne so ga gani ma nan gaba insha Allah na fito takara sa rai ko in fito takaran dan majalisan dattijai ko fito takaran gwamna a jihata ko in fito takaran shugaban kasa
a wani bangare na binnin kake zama
ina cikin abu
kace a babba anguwa kake fa anguwar da shugaban majalisa wakili a majalisa dattawa yake da na wakili
nan nake zama
kana da gida a gurin ne ko haya kake
ban da gida ina zaune gidan mai gida na ne
a yaya batun iyali fa
juma'a za ka koma gida ka koma Kaduna kwana uku kwana hudu ka dawo Abuja
to malam jigunu kana da kaman mata nawa da yaya nawa
kai yaya na sa da yawa kina da yara 13 da jikoki a yana da jikoki sun kai 5 ko 7
to sai dai kuma baka gaya min matan ka nawa ba
a yana da mata uku
dun masu kafa
ai ba mu auren gura muna auren mata ne tsala sai mun kasa ina kasa masu kafa
kuma wannan siyasar da kake yi duk da ita kake rike da su
siyasa ta kai ni maka na sai gida na yi aure na ji umara ba san iyaka wata lafiya alhamdulillah kuma ina ce muka ma jama'a ayyana suna muganta masu tsada to kaga mu za mu ci mun gode mu Allah siyasar nan saboda kaman mun shiga ba fita
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Malam Sale
zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado ma tsofofin bazan ko ta ba karshen labarin da na nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake da yi mai nisa ban san ina zanu bari na nausa ga zuciya na tafadin kada in fasa ina tafe dai karo da dan musa yaso dan muta ni kwana ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so take gane yake kin yi matuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa dan na ji labarin da tafiyar ban yo ba ke ni sanai karawa na wuce gamba yanzu na shigo adamawa a kira talla na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na talla in yi saukewa ban jin dadin lokacin ta yayyo ban yau ba